sashen Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 19 31 49 60 sai kuma kilohertz 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tashin FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai radio amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niya kana masu na'uran computer a duk lokacin da suke son kama tashar to suna iya samu akan voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Masare assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu da saduwa da ku a yau a cikin shirinmu na yau talata 20 ga watan Yuni na shekarar 2017 Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Grace Alheri Abdu da ma sauran abokan aiki muke farin cikin daukan dawainiyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa Grace a ba mu kanun labaran.
To Ladan dangin Otawan biya dalibin jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara 1.5 sun sanar da rasuwarsa jiya Litinin. Amurka ta mai da martani da kakkausan lafazi kan barazanar da Rasha ke yi na kaiwa jiragen kungiyar haɗin gwiwa da Amurkan ke jagoranta hari da ke shawagi a sararin saman Siriya. Kana ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez ya ce ƙasarsa ba za ta miƙa wuya bori ya hau ba yayin da yake mai da martani ga shawarar gwamnatin shugaba Trump ta soke jeje ne da gwamnatin Obama ta cimma da ƙasar Cuba.
To Allah kyauta kanun labaran kenan. A cikin shirin za ku ji cewa har yanzu ɗan Najeriya na ci gaba da fuskantar matsalar harkokin sufurin jiragen sama.
Wallahi har yanzu muna nan an jirgin nan babu shi babu labarin. Wannan a rawun Lagos ko ya fiya ga tani kan sun san bulai da fasi ne bai karfe 10. Bulai karfe 10 ba babu fasi a kan.
A can jamhuriyar Niger kuwa hukumomi ne suka ce suna kokarin ganin sun tallafa waɗanda harin ambaliya ya rutsa da su.
Dangin abinci, gidan sange, dangin so da sauransu duka an ba da umarnin ko ina gwamnatin jiha da kwamitin da yake gargashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa.
Ha kuma muna dauke da shirin tsaka mai wuya na Aliyu Mustafa Sokoto amma duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya.
Assalamu alaikum barkamu da asuba ga cikakkun labaran. Waɗanda suke sallah a masallacin Beirut Rehem a Silver Spring jihar Maryland nan Amurka sun yi maraba da baki a ranar Alhamis da yamma lokacin buɗe baki a wannan watan azumin Ramadan. Musulmi da Krista da Yahudawa da Kwabdawa da mabiya addinin Buddha da kuma mabiya ɗariƙar Sikh sun zauna tare suka tattauna da juna wajen buɗe baki ɗaya bayan ɗaya kuma suka yi jawabi. Allen wani wanda bai taɓa shiga masallaci ba, wannan ne karansa na farko ya shiga, ya ce akwai mutane da dama kamar sa da ba su fahimci al'umma musulmi ba. Ya ce watanni da suka shige membobin majami'arsu sun shiga sahun waɗansu wajen bayyana fushinsu da rashin gamsuwa da kuma ƙiyayya da suke da ita a kan ɗabi'un waɗansu addinai. Ya ce amma da na zauna ina sauraron bayanan sai na yi tunani cewa wani mataki ya kamata a ɗauka domin fahimtar juna. Allen ya ce mafitar ita ce a yi ƙoƙarin samar da wani dandalin tattaunawa da ya ƙunshi mabiya addinai daban-daban, abinda za a fara da kaka ta yadda za a haɗa kan mutane mabiya addinai daban-daban da zai taimake mu mu fahimci inda ra'ayoyinmu suka zo ɗaya.
Amurka ta mai da martani da kakkausan harshe kan barazanar da Rasha ke yi na nuna jiragen na auna jiragen haɗin gwiwa da Amurka ke jagoranta da suke shawagi a sararin samaniyar Siriya a yanda ake ƙara kai ruwa rana a rikicin ƙasar Siriya na shekaru 6. Kakakin fadar White House ya shaida wa manema labarai jiya Litinin cewa za mu yi dukkan abin da muka iya yi wajen kare muradunmu, yayin da yake kare shawarar da aka yanke na harbo jirgin saman Siriya mai lambar SU-22 da ya kai wa dakarun haɗin gwiwa hari a kusa da garin Tabqan na Siriya. Mataimakin ministan harkokin wajen ƙasar Rasha Sergey Ryabkov ya bayyana harbo jirgin a matsayin takala, sanarwar da ministan ya fitar a birnin Moscow ta yi gargaɗi da cewa za a ɗauki jiragen dakarun haɗin gwiwa a matsayin abokan gaba, ya kuma ce za a toshe hanyar tuntuɓar da za ta sa a ƙauracewa karo a aikin soji cikin kuskure. Spicer ya faɗa jiya Litinin cewa Washington za ta bar ƙofar tuntuɓa a buɗe domin magance waɗansu matsaloli.
'yan dakika bayan da wata mota da aka yi haya da ke gudu ta haura inda mutane ke tafiya da kafa kana ta afkawa waɗansu musulmi suna sallah ya kasance wani lokaci mai sarkakiya a Burtaniya yayin da ƙasar ke kokarin ƙara fahimtar yadda yawan musulmi tsirarru a ƙasar ke karuwa. Mutum guda ya mutu a hadarin, akalla 10 kuma suka ji rauni. Hoton bidiyo da wani wanda lamarin ya faru gaban gidansa ya dauka ya nuna yadda aka shiga rudani inda mutane da suka fusata suka rika dungurin mutumin da ake kyautata zatayin shine ya kai harin yayin da waɗansu kuma suka yi kokarin dukansa yana ramawa. Mun kama shi, inji Abdulkadir Wafa. Wafa ya ce an fito da mutumin da aka bayyana da suna Darren Osborne daga cikin mota. Ya shaida wa murya Amurka cewa mun yi kokari mu kada shi, mutumin mai karfi ne sosai. Ya doke mutane yana kokarin tserewa. A daidai lokacin ne kuma wani limami ya isa wurin bisa ga cewar shaidu da dama ya hana mutane yi wa Osborne din lahani.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da kenan birnin Washington DC. A can kasar Faransa kuma, 'yan sanda sun ce an kashe wani mutum bayan da ya afka motarsa da ke dankare da nakiyoyi kan wata motar 'yan sanda a kasuwar Champs-Élysées da ke samun cinkoson jama'a jiya Litinin. Babu wanda ya ji rauni a harin da jami'ai suka ce da gangan ya kai shi. Rahotannin farko na nuni da cewa hukumomi sun san da zaman mutumin dan shekaru 31 da aka sani da zazzauran ra'ayi. Tawagar jami'an tsaro da ke da kwarewa kan warware bom ta killace wurin bisa ga cewar kakakin ma'aikatan harkokin cikin gida. 'Yan sanda sun ce an sami karamar bindigar hannu da bindigogi da ake sabawa a kafada da kwalaben man fetur a cikin motar. Mai shigar da kara kan ayyukan dakile harin ta'addanci na kasar Faransa ya fara gudanar da bincike akan wannan lamari.
Ministan harkokin kasashen ƙetare na ƙasar Cuba Bruno Rodriguez ya bayyana jawabin da shugaban Amurka Donald Trump ya gabatar kwanan nan kan Cuba a matsayin wani matakin da zai ƙara juye-juye halin ƙarfin gwiwa, ya kuma la'anci shawarar gwamnatin Trump ta janye waɗansu tsare-tsaren gwamnatin Obama a kan tsibirin na Cuba. Rodriguez ya shaida wa manema labarai a Viyana jiya Litinin cewa Cuba ba za ta yi wani sassauci kan ɗiyauci da 'yancinta ba, kuma ba za ta tankwaru kan abin da ya shafi muradinta ba, kuma ba za ta amince da sharuɗa da za a iya gindaya mata ba. Kalaman nasa mai da martani ne kan jawabin da Trump ya gabatar ranar Juma'a a Miami, inda yawancin 'yan ƙasar Cuba da suka gudu daga ƙasarsu suke zaune. Trump da ya tsaya dab da ɗan majalisar dattijai Marco Rubio, wanda iyayensa 'yan gudun hijira ne daga ƙasar Cuba, ya yi alƙawalin soke yarjejeniyar da gwamnatin da ta gabata ta cimma da Cuba baki ɗaya, wadda a cewarsa ƙasar Cuba ce ta fi cin moriya.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka. Bari mu faro da batun yawan samun tsaikon da ake yi na sauka a tashin jiragen saman fasinja a Najeriya, kuma Babangida Jibrin na da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
Ko a kwanan nan ma dai wasu fasinjojin kamfanin Azama sun shafe fiye da sa'o'i 12 suna jiran jirgin saman da zai kai su birnin Kano daga nan Lagos, abinda kuma suka bayyana rashin jin daɗin su kamar haka.
Wallahi a yanzu muna nan an jirgin nan babu shi, babu labarin dan arawun Lagos ko ya fi yaka ta hanyar kansu da mulai da
sai dai kuma a bangaren sa Captain Ado Sanusi, shugaban kamfanin jiragen saman Aero Contractors, a hira da na taɓa yi da shi a can baya, ya bayyana ƙarancin man fetur da cewa yana ɗaya daga cikin matsalolin da kamfanonin jiragen sama masu zaman kansu ke fuskanta a Najeriya.
To ya kamata gwamnati ta ɗauki man jirgin sama ya zama kamar abin tsaron ƙasa ne, ya zama ana da strategic reserve wanda za a ajiye mai wanda ko rana ta ɓaci, yanda za a dinga amfani da shi. Haka duk ƙasashen duniya suke yi.
Akan wannan batu, ministan sufuri ya taba yi wa Nasiru Adamu Hilkaya bayani.
A baya da wannan lamarin ya faru, an danganta damuwar da karancin man jirgi. Kama amsar minista Sirika a wancan lokacin.
Tashoshin jiragen sun yi cinkoso, za a ga mutane an yi dandazo, an yi awa da awanni ana jiran tashin jirgi din. An koma a gidan jiya kenan shekara aru-aru da suka wuce. Rashin man ya jawo kamfanonin jiragen suke soke lokutan tashi. Sai ka sai ticket ka zo, kana neman zaka tashi sai kuma a ce an soke wannan tafiyar an daga zuwa gaba. To inda aka soke tafiya 3-4-5 kowane jirgin ya dauka mutum 120-130 irin haka, sai ka samu mutum kusan 1000 ila suna tsaya a yafi suna ta jira wurin ya cinkushe ga zahi da makamantan wannan abban. Rashin man nan kuma ba laihin ma'aikatar sufurin jiragen sama bane ba. An cire tallafin da ake bayarwa akan irin wannan man da jirgi yake sha. Saboda ɗan kasuwa ne suke sauwa suna kawo. Su kuma ɗan kasuwan nan na so su kawo sai sun saya da dala. Mun ji mun samu NPC a gaggawa fara yin shi wannan man a Najeriya. Tunda da ana yi a Kaduna ana yi a Port Harcourt. Suka yi alƙawarin za a fara yi kwana-kwanan nan in Allah ya yarda. Dalili na biyu na cinkoso din a tashoshin jiragen sama shine lokacin da aka yi su waɗannan tashoshin jirgi na Najeriya baki ɗaya. A lokacin ƙasar tana mutum miliyan 60. Yansa ukun haka take. Mutum miliyan 180. Tunda yawan ya ƙaru a faɗaɗa filayen jirgin saman zaurukan da ake shiga ana fita ko ake zuwa a jira.
Ai mulki ni kima ce ta Allah sannan shine hanyar halaka in kai adalci shugaba.
To a can jamhuriyar Niger ko ministan ayyukan jin kai ne yace gwamnati ta tahi tsaye domin domin kare sake aukuwar ambaliya kana za ta taimaka waɗanda wannan matsalar ya rutsa da su. Ga su lamu da barma da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton.
A taron manema labaran da ya kira ministan ayyukan jin kai Alhaji Lawan Magashi ya bayyana cewa ruwan da aka tafka a makon jiya kamar da bakin ƙwarya ya haifar da mummunar barna a jihohi 4 daga cikin jihohi 8 na ƙasar Nijar.
Mun ɗauka ga Agadez an samu ambaliyar ruwa a communiquen Danet ta 1 da ta 2 da Gugaram. A nan gurin mun samu kamar gida 83 wanda suka zube, magidanta 87 abin ya shafa. A Maradi a cikin departementin gidan Rumshi gida 38 suka zube kuma abin ya shafi mutum 40 da magidanci 42. A Talabiri abin nan ya shafi garin Tera community makalandi wani gari da ake ce ma Geshi jumla mutum 144 magidanta wanda abin ya shafa. Gidaje 441 suka zube. Akwai arrondissement na 2 na garin Damagaran gida 20 suka zube. Magidantan da abin ya shafa magidanta 12 ne.
Hukumomin sun ce a birnin Yamai ne aka fi fuskantar asarar rayuka, amma kuma sun musanta rahotannin da ke cewa ambaliyar ruwa ta halaka mutane a Zandar.
Saboda a garin Yamai mun samu gida 310 wanda aka kididdiga wanda suka zube. Magidanta 477 ne. A jimilce mutum 14 ne suka rasa rayukansu. 3 a cikin jihar Talabiri, Tera guda, Geshi mutum 2 kasar Makalandi, 11 a nan cikin garin Yamai. Da fari an ba mu sakamakon akan a cikin rundunar na biyu na Damagaran an samu mutum 2 da suka rasu, amma kuma da aka sake tambayar su yaya ne an kwatanta mana cewa a wannan guda cikin gobara ne gudan ya rasu, gudan kuma ruwan tafki ne, yara ne masu wasa cikin ruwan tafki, ruwa ya cinye shi.
Tun da gwamnatin ta Nijar ta fara daukar matakan gaggawa domin taimakawa waɗanda wannan bala'i ya afkawa.
An ba da umarni tunda akwai kayan gwamnati da aka ajiye a guri-guri, dangin tent ne ko bashi na inda za a yi gidan shigal, dangin abinci, gidan sange, dangin so da sauransu, duka an ba da umarnin ko ina gwamnatin jiha da kwamitin da yake gargashin shi su yi kokari su sa a hannun wannan mutanen da abin ya shafa. Masandoshin da muka yi ranyo da su na Juma'a mun gaya musu gayan da ake ciki. Ana tsammanin ambaliyar bana za ta shafi kamar mutum 157 a Nijar.
Jamhuriyar Nijar na daga cikin kasashen da ma'aikatar hasashen yanayi ta bayyana a jerin waɗanda za su fuskanci ambaliyar ruwa a bana. Kuma a cewar waɗannan bayanai yankunan Yamai da Talabiri da Doso da Tawane za su fi fuskantar wannan bala'i. To amma hukumomin ƙasar na cewa za su mai da hankali a dukkan jihohin ƙasar domin kada a yi abin da ake cewa ana zaton wuta a maƙera sai a ji ta a masaka. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Nijar.
Mazan Allah magani, annaban Allah na magani, talakawa ma na magani, kwanga don tilar makula.
To a gaida Sule Mumuni Barma, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka da kenan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ya ce karfe 1 na tsakar dare da minti 14 hada da dakikoki 28. Ga kuma shirinmu na gaba.
Saka mai wuya. wani ɗan siyasa da ya fito a wata ƙasa, Tinubu in ya fito a Lagos kamar za a cinye shi, Kwankwaso in ya fito a Kano kamar za a cinye shi, Buhari in ya fito a Katsina kamar za a cinye shi. Don menene mu Adamawa namu zai fito sa'an nan daga Adamawa mu ce ba mu son sa? Ni siyasa na bana haka. Gobe idan za a yi primaries, inda duk Atiku Abubakar ya tsaya, ni Abdulrahman Abba zan bi shi, domin shine daga Adamawa, shine ya san ni, kuma da kunya a ce ni ikinawa yace ina bin bare.
Jama'a barkanku da wannan lokaci, barkanku da sadonmu da ku a wani sabon shiri na tsaka mai wuya. A mako jiya mun so makawa muku hili da muka yi da shugaban ma'aikatan gwamnatin jihar Adamawa Abdulrahman Abba Jimeta, mutumin da ke yawan shiga cikin rigingimu saboda kalaman da yake, wanda kuma muka ga cewa kamata mu ba shi dama ya zo a ji ta bakinsa dangane da soke-soken da ake ta yi mishi, ana cewa yana maganganu da kalamai da ke jefa gwamnatin jihar Adamawa cikin rigingimun da bai shiryawa ba. To, a ci gaba wannan hira mun yi mashi tambayoyi kan matsayin Adamawa game da takarar shugaban ƙasa mai zuwa da kuma Atiku Abubakar. To, amma kafin ya kai ga maganar Atiku, mun tambaye shi ko me yasa Abdulrahman Abba Jimeta yake cewa shi mai jinin akuya ne?
Abin da yasa nace ni an min jinin akuya. Akuya ne za ta zo ta ci zanan ka. Ka dau dutse ka harbe ta ka ce Allah ya tsine miki. Wata tara ka ganta da ƴaƴa ji su za su ci zanan. To, ni wannan shi yake samu na. Ina komishinan yako, komishinoni 27 aka kai majalisar jiha a yi sikirinin ɗinsu. Amma da munafunci da gulmanar 'yan adawa, ni kaɗai majalisar nan ta yi rejectin na wa bana yi komishina na shekara huɗu. Aka zo aka ƙi ba ni komishinan ɗin. Ba a yi wata guda ba, Allah sai ya zo ya ba ni chief of staff, kuma aka sake mayar mini ni ne acting komishina na information. Kaga na hada a guju. Saboda haka shine nake cewa ɗan adawa ba za su iya adawa da ni ba. Na farko na riga su bacci, dole na riga su farkawa. Na biyu ni ba jahili ba ne. Ina da digiri ya fi shekara 30 a hannuna, sai kan class a fama na yi. Ba wai lower class ko third class ba. Siyasar Adamawa siyasa ce, akwai ƙabilanci, akwai addini. Ni ƙabila ne gaba da baya. Ubana ƙwate ne, uwata margice, an kuma haife ni a Adamawa Sultan a cikin Jimeta. Jimeta nan da kake ji a sunana, mahaifina a nan Jimeta aka haife shi, ya haife ni a Jimeta, ni ma na haifa a Jimeta, wanda na haifa ma ya haifa a Jimeta. Saboda haka ba abin da ɗan adawa za su iya yi da ni.
Shin wai Alhaji Abdulrahman, ƴan adawa nan da ke jayayya da kai sun fi yawa a cikin jam'iyyar ka ne ko daga ƴan adawar jam'iyyun adawa ne suka fi yawa?
Jam'iyyar adawa babu ita Adamawa, domin duk siyasan Adamawa tsohon giya ne a Sabon Kuluba. Duk wani wanda yake da'awan yana APC a yau ya taba yin PDP. Duk wani wanda yake PDP ya taso ne ko daga ACN ko daga ANPP, mudin ne muke ta juyawa. Saboda ba wata opposition illa internal opposition na cikin jam'iyya.
To, Alhaji Abdulrahman,
gwamnatin da aka yi daga gwamnatin Boni zuwa gwamnatin Yako zuwa yanzu an yi shi da ni.
To, wani abu da ka sha sukar lamiri shine kwanan baya wani magana da kai game da Atiku, inda kake cewa
kowane ƙasa suna yi da nasu ne. Lokaci ya wuce da za mu zauna muna bautawa anguwa a kashe nama da mu a zo ana ba mu tsoro da fata. Lokaci ya wuce, naka ne za mu tsaya a kan namu. Duk abin da zai faru ya faru. Demokuraɗiyyar Najeriya in babu kai kurakin Adamawa da ba a yi ba. Shari'a daban-daban guda 13 da kai da Obasanjo babu wanda ba ta kai shi ƙasa ba. Saboda haka duk tsara da sassaƙa da za a maka, dukkan soki burutsu da za a maka, za mu zaɓe ta, za mu bi ta, in sama zai haɗu da ƙasa za mu bi kurakin Adamawa. Ba mu ɓoye ba wannan gwamnati na Bindo, na Yartin Babane, na Dokta Bindir, na Abdulrahman Abba, na komishinoni da membobi da kowa da kowa, ƴaƴanka ne nasa ne
zamu. Alhaji Abdulrahman, me zaka ce game da wannan matsayi? Domin na san bayan da aka sa wannan magana a gidajen rediyo, kamar akwai alama ko dai jam'iyya ko gwamnatin Adamawa ta dawo ta nemi ta gyara magana cewa ba haka ba ne.
To, ai maganar nan ba na yi ta a matsayin gwamnati ba, na yi ta ne a matsayina na ɗan siyasa da kuma dukkan wani ɗan siyasa wanda bai saurare ni. Duk wanda ya san siyasa ya san hikimar siyasa. Party politics ana yin ta hawa biyu ne. Hawan farko shine za a yi primaries. Duk wanda yake bukata ya tsaya zaɓe. Buhari bai tsaya zaɓe shi kadai ba, ya tsaya da Kwankwaso, ya tsaya da Atiku Abubakar, ya tsaya da Sam da Zaya, wannan su ne aka haɗu aka yi primary. A lokacin da za a yi primary ba dole bane kowa ya bi mutum ɗaya. Akwai wanda suka bi Sam Zaya ya samu ƙuri'unsa, akwai wanda suka bi Kwankwaso, akwai wanda suka bi Atiku Abubakar, akwai wanda suka bi Buhari. Da aka gama Buhari shi ne zama ɗan takarar jam'iyya, to duk mai kishin jam'iyya zai bi Buhari domin shi ne ya riƙe tutan jam'iyyarmu. Aka bi shi ba wai don kana ƙaunansa a matsayinsa na ɗan takara ba, takan yi ba ka bi shi ba, za ka bi shi ne a kan shi yake riƙe da tutan jam'iyyarka. In dai ba za ka bi shi ba sai da in za ka bar jam'iyya. Kuma ƙasar nan abinda ya sa muke kuka, mun ga irin tafiyan da ake yi a ƙasar nan. Dukkan wani ɗan siyasa da ya fito a wata ƙasa, Tinubu in ya fito a Lagos kamar za a ce shi, Kwankwaso in ya fito a Kano kamar za a cinye shi, Buhari in ya fito a Katsina kamar za a ci shi. Don menene mu Adamawa namu zai fito sa'an nan daga Adamawa mu ce ba mu son sa? Ni siyasa na bana haka. Gobe idan za a yi primaries inda duk Atiku Abubakar ya tsaya, ni Abdulrahman Abba zan bi shi domin shi ne daga Adamawa, shi ne ya san ni, kuma da kunya a ce ni ikinawa in je ina bin Bare. Wannan ban yi digiretin wannan magana ba, kuma gobe in za a sake zai maimaita wannan magana.
Alhaji Abdulrahman Abba Jimita kenan shugaban ma'aikatan gwamnati a jihar Adamawa. To muna da sauran kashi ɗaya tak da ya rage mana, inda za mu ji abin da zai ce game da barazanar da ya yi na cewa idan Buhari bai ba su ƙarin mukamin gwamnatin tarayya masu mai ba, suna iya barin jam'iyyar APC su je wani guri. To wannan makon gobe za mu kawo muku wannan ɓangare na ƙarshe. Yanzu bari mu koma ga misalin magana da ake tsakanin kwamishinan watsa labaran jihar ta Adamawa Ahmed Sajo da Alhaji Muhammad Iliyasu Gamawa, wani kusa siyasa na jihar, inda yau za mu tashi daga yadda shi kwamishina Sajo ɗin yake ƙoƙarin ya nuna cewa ai saboda ma zaman lafiyar da ke gudana yanzu haka tsakanin tsohon mai gidansa gwamnan da na jihar ɗin da kuma gwamnansa na yanzu, akwai wani kokari da ake na a kalama shi wancan tsohon gwamna din.
A cikin abubuwa da za a yi a wannan taro na kaddamar da hanyoyin nan, akwai kuma za a rada ma wasu hanyoyi sunaye, an kuma rubuta wa mutane waɗanda za a karrama da sunayensu a waɗannan tituna. Kuma ina da tabbacin cewa akwai sunan Murtala Hamanyaron Yako a cikin waɗanda za a karrama a wannan tafiya da ake yi. Kuma an rubuta masa takarda, har an samu ansun cewa ya samu takardar nan, kuma ya amince da abin da za a yi masa.
So ya da jita-jita kan cewa akwai rashin jituwa tsakanin bangaren Yako da kuma bangaren shi gwamna Bindu.
Eto Allahu alamu, amma ni a iya sanina, ni gidan Yako gidana ne, gidan Bindu gidana ne. Yako ina masa godiya bisa ga ya ɗauke ni amana, ya bani aiki, na yi aiki da shi, Allah ya raba mu da shi lafiya, na riƙe masa amana kuma har zuwa ƙarshe. Bindo da ubana da ubanshi na mun same su tare, mun tashi gida ɗaya, mu ƴan uwa ne. Ya ɗauke ni, ya bani amana, na riƙe masa amana. Duk abin da mutane suke zuwa su gaya masa a kai na ya ce wannan ɗan uwana ne, akwai amana tsakanina da shi. Don haka ni idan akwai wanda zai yi baƙin ciki ma idan da zai san cewa akwai takun saƙa, ni ina ciki. Domin ba zan tozarta wa gidan Yako ba, akwai amana tsakana da shi. Ba zan tozarta wa Bindo ba, har abada akwai amana tsakana da shi. Galibi ma bari in gaya maka, na gaya wa mai girma gwamna, kuma na gaya wa al'umma, ba zan tozarta wa Boni Haruna ba, don ya yi gwamna, ya kafa university a garinmu, na samu aiki a wurin, har abada ina gode masa. Ni ina gani irin masu ci da siyasa, masu ci da zage-zagen al'umma, wanda mu ma'aikatan jarida da kafofin yaɗa labaru mu muke buɗa musu kafa. Don haka abinda nake so a sani shine, a bar zancen wane yana faɗa da wane, ko wane yana da gida, wane yana bai da gida. Abinda za mu yi amfani da shi shine, menene bukatan talakan Adamawa? Wanda Allah ya bai mulki din nan yana biya ma talakawan nan bukatunsu ko baya yi? Idan yana biya wa talakawan nan, mai masa fatan alheri ya ci gaba da biya wa talakawan nan. Idan akwai inda ya kauce ko ya gaza, a tuna masa cewa akwai inda yake da haƙƙi, ya karkato ya zo nan, nan ma ya yi gyara. Shi ne fatana gare mu gaba daya jihar Adamawa.
Yanda muke kusan nade tabi mu shirin zamu tabbo batun shekara 2010 musamman ma a siyasance abin da ya shafi zaben shekara 2019 ganin kan cewa tuni an samu ɗan Buhari Osibanjo again sannan kuma a jami'ar APC sannan kuma akwai ɗan Atiku tayi akwai kuma ɗan kaza akwai ɗan kaza wai ku ɗan APC gamawa na Adama me yasa a Najeriya kai kamar kuke so mu tallatawa
babu mu ba ma cike wannan kungiyoyi duka an ka tuna a lokacin da akai wannan zabe babu dan CPC na halal na hakika wanda yaje wannan taro babu shi
ai akwai kungiyo ba akwai kungiya
mu kan ba mu je ba kungiyar mu ko ba ta je ba kana ji ko wa'annan da suke wannan abu wa'in su ne da suke ga an yi banda su kamar yadda mu muke ga an yi banda mu to amma su maimakon su yi hakuri su rika fadakarwa suna ce suna fadakar da gwamnati suka tashi suka yi wannan abu maganan cewa
amma ka san akwai ɗan Atiku akwai ɗan bangaren Buhari Osibanjo akwai kuma ɗan bangaren
wannan ɗan bangaren Buhari Osibanjo da kansu wallahi ƙarya suke yi
a'a to
bangaren Buhari Osibanjo a garin nan za a yi before ziri banci bai ciki ni Muhammadu Gama ban ciki mutarin numan bai ciki tukur daga faran bai ciki ba wani memba da CFS da yake ciki wallahi ƙarya ne
to ga sheku malamai to muna da shiri guda daya na wannan muhawara ta Adama da ya rage da zamu kammala ta mako mai zuwa Allah ya kai mu muna fata za a biyo mu a ji karshen ta rana wato yau yanzu dai muna godiya ga bakin namu shi commissioner watsa labarai Ahmed Sajo da Alhaji Mami Idrisu Gama da kuma wakilin mu Ibrahim Abdulaziz da ya jagoranci wannan tattaunawa din a madadin su duka ne ni Ali Mustafa Sakwata a Washington DC assalamu alaikum
to kafin mu kai ga shirin mu na ƙarshe ga karatu daga Qur'ani mai tsarki
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sunana Hanifa Usman A'udhu billahi minash shaitanir rajim Bismillahir rahmanir rahim Rabbana inni askantu min zurriyyati biwadin ghayri zi zar'in 'inda baytikal muharram Rabbana liqimus salata faj'al 'af'idatan minan nasi ta'wi ilayhim warzuquhum minas samarati la'annahum yashkurun ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلن وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق إن ربي لسميع الدعاء ربي اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي والوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ولا تحسبن الله غافلا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار صدق الله العظيم
to Allah karba ka magarkare ga labarai amma nan kana takeici
Yalan Otuwambia ɗaliban jami'a ba Amurkin nan da Koriya ta Arewa ta tsare na kusan shekara 1 da rabi sun ba da sanarwa jiya Litinin cewa ya rasu. An maido da Wambia Amurka makon da jiya a some. Likitoci a garin sa Cincinnati, Ohio sun ce Wambia dan shekaru 22 kwakwalwarsa ta mutu lokacin da yake a Koriya ta Arewa. Sai dai babu tabbacin abin da yasa hakan ya faru. Koriya ta Arewa ta bayyana cewa Wambia ya yi dogon suma ne jim kaɗan bayan da aka yanke mashi hukunci a watan Maris bara.
To madalla da take tutun labaranmu kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa amma kafin mu tashi bari mu miƙa ta'aziyarmu ga abokin aikinmu Ibrahim Jarmai na rasuwar kakansa ta sallama tan mai shanu gidan mai kaifi tsiga. wato da suje da dare Allah ba da dangana kuma ya kara hankurin wannan rashin. Yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa, musamman Grace Alheri Abdul da tayan gabatarwa, sai Solomon Abu da ya ba da umarni da injiniyan mu John. Ni Ladan Ibrahim ya wuce cewa sai an jima da hantsi mun sake dawo muku da wani sabon shirin.